Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan lasariya da fatan mun same ku lafiya. Suna Nasir Fil Hashim Kumilta nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 1 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su Murtala ba mu kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan kudirin dokar samar da kudaden tafiyar da gwamnati har zuwa tsakiyar watan Nuwamba wanda ya sa aka kaurace wa rufe ayyukan gwamnati. Rundunar sojin kasar Mali ta ce sabon yaki ya barke a arewacin kasar tsakanin sojoji da mayakan yan tawaye. Wani dan kunar bakin wake ya tada ban a babban birnin kasar Turkiya a yau Lahadi kusa da ma'aikatan lamurin cikin gida inda ya kashe kansa ya kuma raunata jami'an yan sanda biyu.
To kanan labarin duniyan kenan. Yayin da Najeriya ke bikin zagayewar ranar samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka, a jawabinsa na wannan rana shugaban Najeriya ya yi wa 'yan ƙasa albishir.
Gaskiya shugaban ƙasa yan ƙasa wari yi jawabi na yau da safe ya ce za a yi ƙarin albashi daga samun har ƙasa, sannan kuma za a sauwo bus na sufuri don a taimaka mutane za a samu sauƙin sufuri.
Ƙungiyar ECOWAS ta gudanar taron neman bakin zaren warwar matsalar juyin mulki a yammacin Afirka, lamarin da ya sa shugaban ƙasar Ghana yin wannan kira.
Ina kira ga 'yan majalisar ECOWAS da su yi magana kan ƙarin wa'adin mulkin shugaban ƙasa da wasu shugabanni suka yi domin ƙarfafa zamansu kan mulki, wanda ke haifar da yanayi mai kyau ga sojojin juyin mulki su gudanar da aikinsu.
Daga nan za a ji cewa yayin da tsadar rayuwa ta dabe bai talaka a Najeriya, shugabannin gargajiya sun fara miƙa kokon bara ga hukumomi, sai kuma shirin matasa a duniyar gizo, da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa duka wannan, sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wani kudirin dokar samar da kudaden tafiyar da gwamnatin Amurka har zuwa tsakiyar watan Nuwamba, wanda ya sa aka kauce wa rufe ayyukan gwamnati kasa da sa'a guda kafin karewar kudaden tafiyar da hukumomi na gwamnati. Biden ya wallafa hotonsa yana sanya hannu kan kudirin a shafin X, dandalin sada zumunta da aka fi sani da Twitter, da yammacin jiya Asabar. A cikin sakon ya buƙaci 'yan majalisar dokokin da su gaggauta yin aiki domin zartar da kudirin kasafin kuɗi na cikakkiyar shekara. Majalisar Dattawan Amurka a wani zama da ba sabon ba a ƙarshen mako ta amince da kudirin samar da kuɗaɗe da rinjayen ƙuri'u 89.9 a daren jiya Asabar. Sa'o'i bayan majalisar wakilai ita ma ta amince da matakin, kudirin ya kumshi dala biliyan 16 na tallafin bala'o'i da Biden ya nema, amma bai hada da kudi don taimakawa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Russia ba. Idan da majalisar bata amince da kudirin ba har shugaban kasa ya sanya masa hannu a daren Asabar, to da an rufe ayyukan gwamnatin tarayya. Rundunar sojin kasar Mali ta faɗa a yau Lahadi cewa sabon yaki ya barke a arewacin kasar tsakanin sojoji da mayakan yan tawaye, wanda shi ne jerin hare-hare na baya-bayan nan kan soji a kasar ta yankin Afirka ta yamma mai fama da rikici. Rundunar sojin ta bada rahoto ta kafafen sada zumunta cewa tana gwabza kazamin fada da 'yan ta'adda da sanyin safiya a yankin Bamba, wanda 'yan awarin suka yi ikirarin kwace ikonsa. 'Yan tawayen sun ce sun kwace iko da wani yankin arewaci a cikin wani sakon kafar sada zumunta da aka wallafa a madadin kungiyar Permanent Strategic Framework, wadda kungiyar fafutuka ta Azawad wato CMA a takaice ta mamaye. CMA haɗaka ce ta kungiyoyin buzaye mafi rinjaye da ke fafutukar ɓallewa ko samun 'yancin kai daga kasar Mali. Daga cikin ɓangarorin biyu ba wanda ya bada cikakken bayani kan yakin. Kungiyoyin 'yan awari da akasarinsu buzaye ne sun faɗa a jiya Asabar cewa sun haifar da asara mai yawan gaske ga sojojin Mali a tsakiyar kasar, inda suka yi da awar kashe sojoji 81. A yau Lahadi mahukuntan gabashin kasar Libya sun sanar da ɗage taron sake gina birnin Derna da ambaliyar ruwa ta shafa, wanda aka shirya gudanarwa a ranar 10 ga watan nan na Oktoba, amma kuma ya fuskanci cece-kuce daga kasashen duniya. An dakatar da taron har zuwa ranar 1-2 ga watan Nuwamba don ba da lokacin gabatar da ingantaccen nazari da ayyukan kokarin sake gina birnin, inji kwamitin da ke da alhakin shirya taron a cikin wata sanarwa. a watan da ya gabata hukumomin gabashin kasar da kansu ya rarraba sun gayyaci al'ummar kasa da kasa da su halarci taron da aka tsara gudanarwa a birnin Derna dake gabar tekun kasar inda ambaliyar ruwa ta yi barna a ranar 10 ga watan Satumba ta kuma yi sanadiyar mutuwar dubban mutane. Daga baya mahukuntan kasar sun ce taron zai hada hancin kamfanoni na kasa da kasa. Kuma a yau Lahadi kwamitin ya ce za a gudanar da taron da aka dage a birnin Derna da kuma birnin Benghazi da ke gabashin kasar. Kasar da ke arewacin Afirka ta fada cikin fadace-fadace da hargitsi tun bayan wani bore da kungiyar tsaro ta NATO ta goya wa baya da ya kifar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi a shekara ta 2011.
To nan ba da jama'a bamu tare zai sake da mana da karshen labaran duniyar, amma kafin nan da safe yau ranar Lahadi 1 ga watan Oktoba ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi wa al'umman Najeriya jawabin zagayowar ranar samun yancin kai daga mulkin mallakar Birtaniya. Daga Abuja wakilinmu Umar Faruk Musa ya hado mana da wannan rahoton.
A jawabin nasa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi kira ga 'yan Najeriya su so juna, su zauna lafiya, kuma su yi biyayya da da'a ga Najeriya domin tabbatar da an kare haƙoƙin kowa da kowa domin ƙasar Najeriya ta ci gaba. A cikin alƙawuran da ya yi masu domin tabbatar da an samu liluwa da sauƙi akan irin ɗimbin wahalolin da ya ce sane yake al'ummar ƙasa na ciki bisa ga gyare-gyare da garan bawal da ake wa fannoni daban-daban na Najeriya, ya ce za a ƙara wa ma'aikata albashi na 25,000 tsakanin yanzu har zuwa wata 6 masu zuwa. Ministan yaɗa labaran Najeriya Muhammad Idris ya yi mun ƙarin haske dangane da abubuwan da yake ganin cewa za su kawo sauƙi da samar da zaman lafiya tsakanin kungiyar kwadugo ta Najeriya NLC da sauran kungiyoyi da ke barazanar yin yajin aiki a fannoni daban-daban na Najeriya, inda yake cewa
gaskiya shugaban kasa in ka saurari jawabi na yau da safe ya ce za a yi ƙarin albashi daga sama har ƙasa, sannan kuma za a sauwo bus na sufuri masu TNG wato masu amfani da wannan gas kenan wanda ake cewa TNG, za a kawo su don a taimaka mutane, za a samu sauƙin sufuri. Wannan abubuwa su ne za su kawo sauƙin rayuwa ga mutane, musamman ma ma'aikata da ke zuwa aiki da safe da dawo da yamma.
Su kuma talakawa fa waɗanda su ma suna neman su samu wata sa'ida daga gwamnatin tarayyar Najeriya ta ina jawabin nan zai burge su, musamman idan kai la'akari da rawar da waɗansu jihohi ke takawa cewa ba su yi tsare-tsare kamar irin da gwamnatin tarayyar Najeriya ba.
To in ka saurari jawabin mai girma shugaban kasa, ai za ka ji ya ce akwai tallafi da za a bada na wato iyalai miliyan 15, to iyali kowane iyali wato mutum da matarsa da 'ya'yansa har miliyan 15. To in ka cire mutum 15 ka ba su da ai kaga ka kawo sauki sosai, kuma wannan tallafin za a bada wanda ba su hannu da shuri, waɗanda abu bashi da suke samu ko kuma kuɗin da suke samu ban isa ya ci da su ba, akwai wannan shiri.
A waje ɗaya Alhaji Ibrahim da Suki na Kande tsohon ministan yaɗa labarai na Najeriya shi ma yana ganin cewar wannan tsari da shugaba Bola Tinubu ya bayyana wa 'yan Najeriya da walakin goro a miya, sau da akwai waɗansu matsaloli da dama da ke tattare da shi ba lallai zai irin nasarar da 'yan al'ummar Najeriya suke fatar za ya haifar ba.
Wato wannan abin ba zai tasiri da yawa da ake zato ba, saboda da ɗaya wannan ƙarin kuɗi na albashi wato ma'aikatan gwamnatin tarayya ne kawai zai shafa, kuma na wata 6. Na biyu na maganar sufuri, kuma motocin da za a kawo su wani za su yi aiki ne kawai a cikin manya-manyan birane, wato kamar su Abuja, Lagos da Port Harcourt da Enugu, yiwuwa a cikin wayannan mabirai ba zai iya fito da kayayyaki, musamman gashi yanzu an fara shigowa rani inda za a fito da abinci da za a kawo su garuruwa ba ko ƙauyuka, domin a samu sauƙi na musamman tsadan abinci da ake da shi a cikin ƙasar.
To amma magana tallafi ga iyalai miliyan 15 da za a dora akan wancan kaso na farko da aka fara,
to koyaushe aka ce za a iya raba wannan kudaden, to halin da ake ciki na cin hanci da rashawa da sauransu shi ne yake addabar irin wannan yunkuri da gwamnati take kokarin yi domin ta tallafa wa al'umma.
A halin yanzu dai gwamnatin Najeriya sun dukufa wurin yin tattaunawa da kungiyoyin kwadago, musamman NLC da TUC masu barazanar fara yajin aiki a ranar 3 ga wannan watan, inda gwamnatin ke fatar cewa waɗannan bayanan da alƙawarin shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi a lokacin da yake gaba da bayani ko jawabin suka 'yan Najeriya zai iya kwantar da hankalinsu su janye wannan yajin aiki. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Mutuwa gaida Umar Faruk Musa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga murtala da mana da karshen labaran duniyar.
Wani dan kunar bakin wake ya tada bam a babban birnin kasar Turkiya a yau Lahadi kusa da ma'aikatan lamuran cikin gida inda ya kashe kansa ya kuma raunata jami'an yan sanda biyu. Ministan lamuran cikin gida na Turkiya ya ce an kashe mahari na biyu a wata musayar wuta da yan sanda kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito. Harin bam din ya uku ne yan sa'o'i kafin sake bude majalisar dokoki bayan wani hutu na tsawon watanni uku da ake sa ran jawabin shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Ba aka ga gano ko su wane ne maharan ba, haka kuma ba wanda ya dauki alhakin kai harin. A ƙarshe an ci allaka wata gobara da ta mamaye wani babban ɗakin bikin aure mai cike da cinkoson jama'a a wani gari da ke arewacin Iraki da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 100 da sakaci sosai da kuma rashin ɗaukar matakan kariya a cewar sakamakon wani bincike da gwamnatin ƙasar ta gudanar. Sakamakon binciken wanda ministan cikin gida Abdul Amir Al-Shammari ya sanar a wani taron manema labarai a yau Lahadi ya ce mai wurin da wasu ma'aikata uku sun ba da damar mutane sun baiwa mutane 900 damar su shiga wurin, alhali an gina shi ne domin ɗaukar mutane 400. Yin amfani da kayan aron da ke iya cin wuta ya taimaka wajen wutar ta bazu cikin sauri kuma ta canza ɗakin baki ɗaya zuwa dunƙulen wuta, inji Shammari. Shammari ya ce gobarar ta rutsa mutane da ke cikin ɗakin auren kuma ƙungiyoyin agaji sun yi ta ƙoƙarin isa wurin saboda ƙofofin fita ba su da yawa. Ministan cikin gida ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 700, wasu aƙalla 150 suka sami raunuka. Sannan ya ce kwamitin binciken ya gabatar da shawarar cewa gwamnati ta bayar da tallafin kuɗi ga iyalan waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata.
Murtala Faruk Sanyin da ke ne ya karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaban kasar Ghana na Ado Akufo Addo ya yi kira ga mambobin majalisar ECOWAS da su tattauna kan karin wa'adin da shugabannin kasa da wasu shugabanni suke yi don tsawaita zamansu akan karagar mulki. Don samun hanyar da zai taimaka wajen kiyaye zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan. Daga Ghana ga wakilinmu Idris Abdullah da wannan rahoton.
Shugaba Akufo-Addo ya faɗi haka ne yayin da yake jawabi wajen bikin bude wani babban taron majalisar dokokin ECOWAS wanda aka fara ranar Juma'a 29 ga watan Satumba zuwa 7 ga watan Oktoba 2023 mai taken rawar da majalisar ECOWAS za ta taka dangane da kalubalen da ke tattare da sauyin tsarin mulki ba bisa ka'ida ba da kuma iyakance wa'adin shugaban ƙasa a yammacin Afirka wanda majalisar ECOWAS ta shirya garin Winneba da ke ƙasar Ghana. Shugaba Akufo-Addo ya ce,
Parliament to speak against the extension of presidential term limits by some leaders to strengthen their grip on power. These actions tend to result in discontent among the populace, which creates fertile grounds on which military intervention disingenuous feed.
Ina kira ga 'yan majalisar ECOWAS da su yi magana kan ƙarin wa'adin mulkin shugaban ƙasa da wasu shugabanni suka yi domin ƙarfafa zamansu kan mulki. Waɗannan ayyukan suna haifar da rashin jin daɗi a tsakanin jama'a wanda ke haifar da yanayi mai kyau ga sojojin juyin mulki su gudanar da aikinsu. Riko da wannan, inji shi, zai tabbatar da cewa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da demokuraɗiyyar ƙasashenmu, inda ya kamata mu samar da tsarin gudanar da mulki bisa tsarin raba madafun iko. Mai sharhi kan harkokin siyasa kuma sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti, Isa Abdulhamid, ya ce wannan kira ya yi.
Wannan kira ne mai muhimmanci sosai. Juyin mulkin da aka fito da yawansu yana dangantaka da shugabannin da suka jima wanda ke wadon su ya wuce suna zaune suka tashi. Wanga abu yana kawo juyin mulki domin Afirka ne da aka samu shugaba na yake shekara 40 ina zo na kan. Wanda ke ba daidai ba ne. To wanga kira na so ma da a ce an kara kiran ga an isar da shi zuwa ga majalisar ɗinkin duniya duka baki ɗaya wanda yake su ba su sa baki su ce duk wanda wa'adin shi ya kai in ya kara wa'adin shi wannan kasa ba za a yi wani kasuwanci da shi ba, ba wani yarjejeniya da wannan kasa ba za a taimaka mai ba, ina neman gudunmuwa.
Sai dai Malam Siba Shakibu, sakataren jam'iyyar PNC reshen yankin Accra, ya ce ko da yake kiran ya yi daidai amma da ya ɗau mataki a lokacin da yake shugaban kungiyar ECOWAS da yafi.
Wannan kira ne mai mahimmanci. To amma a gani na wannan kira ba wannan a wurin ne shugaban kasan Ghana ya kamata yayi shi ba. Ina tuma shugaban kasan Ghana ya zama maga kujera na ECOWAS baki daya. To inda ya kamata ya karfafa wannan kira kenan shine zama na ma'awara na shugabannin kasashen Afirka ta Yamma musamman da kuma shugabannin Afirka baki daya a wurin ne ya cancanci yayi wannan zance. Saboda shugabannin majalisai ba su da karfin iko inda yake za su iya su hana shugabanni na kasashe arwatar da kudurorinsu.
Yunus Alauddin Banjo mai sharhi kan siyasa da al'amuran yau da kullum yace wannan kira daga bakin ɗaya daga cikin shugabannin da suke da karfin yin hakan na nuni da cewa za a iya cimma burin demokradiya a yankin.
Tunda yau shugabannai wanda yake suni ainihin member state na ECOWAS da kuma African Union suna korafi kuma suni wanda yake ake zargi da irin wannan ta'asa ko irin wayannan maguɗi cikin harkan demokradiya. Inda yazo yau suke magana to sai mu ce kamar Allah sa kwalliya ta biya kurin sabili saboda su za su fito cikin al'umma ko baina jama'a su yi magana amma idan su koma sai suna kasa suna irin kundin sare mulki barna saboda ainihin suna su cimma burinsu.
Majalisar ECOWAS na kunshi ne da kujeru 115 inda kowace kasa membobi ke da tabbacin samun mafi karancin kujeru 5 yayin da sauran kujeru 40 aka raba su bisa yawan al'ummar kasa. Wannan ne karo na biyu da kasar Ghana ta karba kuncin wannan taro da ake gudanarwa su bi a shekara. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Idris Abdullah, yayin da tsadar rayuwa ta hanyar tashin farashin kayayyaki musamman na masarufi ke karuwa a Najeriya, shugabannin masarautun gargajiya kasar na ci gaba da roƙon hukumomi su ƙara ƙaimi wajen ɗaukar matakan da suka dace don samar da sassauci ga yanayin kuncin rayuwa da talaka ke ciki. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan batu na magance tsadar kayayyaki da kalubalen tsaro da wasu sassan Najeriya ke fuskanta da kuma nananta muhimmancin haɗin kai tsakanin al'umma na daga cikin manyan muhimman batutuwa da mai martaba Sarkin Gaya a jihar Kano Alhaji Aliyu Ibrahim ya bai wa fifiko yayin tattaunawa ta musamman da manema labaru a fadarsa a wani bangare na murna cikarsa shekaru biyu a kan gadon sarautar Gaya. Alhaji Aliyu Ibrahim wadda aka nada a ranar 27 ga watan Satumba shekara ta 2021 ya ce zaman lafiya da al'umma shine babbar nasararsa ta farko a gadon sarauta.
Alhamdulillah lalle mun ci nasara, ba ma nasara ba nasarori. Babban nasara ma ta farko shine zaman lafiya, domin duk nasarar da aka samu ko da za a samu in babu zaman lafiya to ba za a same ta ba. To mun samu zaman lafiya mun gode wa Allah. Da biyu duk wanda ya san masarautarmu ta ga a da yanzu zai ya ganta to lalle ba sai an gaya masa ba.
Sai dai Alhaji Aliyu Ibrahim ya ce haɗin kai daga al'umma da ma gwamnati shine ginshikin wannan nasara.
Mun samu haɗin kai daga jama'a, mun samu haɗin kai daga gwamnati, shi yasa ma kaga irin wannan cigaban da muka samu. Yanzu misali in Allah ya kai mu ran Juma'a za mu bude babban masallacin mu daga duk wanda ya san masallacin nan da ya zo ya ganshi yanzu to lalle zai san jama'a kanmu ya haɗu. Wannan gyara da aka yi wa masallaci jama'a ne da suka haɗu na gida da na waje su suka haɗu suka tara wannan kuɗi da aka gyara wannan masallaci. To kaga wannan zai tabbatar maka da haɗin kan jama'a da goyon baya.
Dangane da kalubale kuwa mai martaba Sarkin na Gaya ya ce
duk kalubalen da ka samu Allah ya shiga lamarin ka kawarware shi. To kaga wannan ai sai kiwa Allah godiya. Kalubale duk da muka samu bai fice wannan ba na jama'a. Sinan ka zaga ka taro su tana, sinan ka zaga ka taro su tana. Kamar mu kamar masu kiwon shanu, shanu in suka tafi iri da sanda daya sai ka control din shanu 1000, amma jama'a in sun kai 1000 to kowa sai ka samu sandansa daya saboda nature ta dan adam, kowa da irin ra'ayinsa da kuma irin yadda zai fuskanci al'amura.
Sai dai ya fayyace salo da tsarin da ya kullo da shi domin karbar bayanai ko shawarwari daga al'ummar masarautarsa.
Lalle muna karbar shawarwari daga talakawa, muna da tsari na kuma jituka kala-kala, gwamnatin ilimi, gwamnatin sulhu, gwamnatin gona. Wannan tsari ne da muka yi mai kyau wanda shine tsari na zamani, domin ba zai ce kowa ya zo ba sarki shawara ba.
Yayin da Sarkin na Gaya ke murnar cikarsa shekaru biyu a kan karaga ya bayyana damuwa game da halin matsin rayuwa da al'umma ke ciki tare da kira ga mahukunta da mawadata a cikin al'umma su tallafa.
Jama'a lalle suna buƙatar taimako, saboda haka muna kira da jama'a masu hannu da shuni a riƙa taimakawa jama'a mu. To Allah a ci gaba da taimakawa talakawa, musamman a wannan hali da ake ciki.
Baya ga haka, sarkin naga ya hori al'umma su ci gaba da ba da goyon baya ga shugabanni a dukkanin matakai da kuma addu'ar dorewar zaman lafiya da haɓaka tattalin arziki a ƙasa baki ɗaya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To, a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa ƙarfe 11 da kusan minti 20 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Tare da fatan ana cikin koshin lafiya kuma ana murnar cikar Najeriya shekaru 63 da samun yancin cin gashin kai a matsayin ƙasa lafiya. Halima Abdullahi ce ke muku lalle, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda matasa a Najeriya ke amfani da kafofin sada zumunta wajen mika kokinsu ga gwamnati da irin sakamakon da suke samu daga yin amfani da dandalolin adadi wannan lokaci. Wani rahoton binciken World Start ya yi nuni da cewa 'yan Najeriya sun sanya kasar a sahun gaba a cikin kasashen duniya da al'ummarta suka fi shafi dogon lokaci a shafukan sada zumunta, inda aka samu jimilarsu na shafi aƙalla sa'o'i 4 da minti 20 a duk dandalin sada zumunta da suke amfani da shi, kamar su Facebook, Twitter da aka sauya sunan zuwa X, WhatsApp da dai sauransu. Shin ana ganin alfanun da shafa dogon lokaci kullum da 'yan Najeriya musamman matasa ke yi a shafukan sada zumunta wajen kawo sauyi da samun ci gaba a fannonin rayuwa daban-daban a ƙasar? Mun ji ta bakin wasu matasa.
Sunana Hindatu Abdullahi, kuma ɗan jarida. To, matasa suna amfani da kafofin sada zumunta ta hanyoyi daban-daban. Za ki ga wasu suna amfani da shi wajen bunƙasa sana'o'insu, wasu kuma suna amfani da shi wajen bayyana ra'ayoyinsu game da abubuwa da dama da ya shafi rayuwa, da kuma wasu zaki ga sun yi amfani da shi wajen jawo hankalin gwamnati musamman abin da ke faruwa a ƙasa. Kwanakin baya, in zaki tuna, zaki ga an samu 'yan ta'adda sun je wata jami'a a Gusau sun sace yara mata da dama, sannan kuma da wasu ma'aikata. Na ga matasa da dama sun fito a kafofin sada zumunta musamman a Instagram da X sun bayyana ra'ayoyinsu, sun kira gwamnati da ta ɗau mataki na gaggawa wajen ganin an dawo da wa'annan yaran cikin koshin lafiya. To, zaki ga lokuta da dama gwamnati abu ta faru ba lallai bane a ɗau mataki nan da nan, amma me kafofin sada zumuntan nan ya taimaka wa mutane sosai, saboda da muddin an sa abu a wa'annan shafukan sada zumunta, zaki ga gwamnati ta ɗau mataki da gaggawa wajen ganin cewa an biya bukatu yanda ya kamata. To, a nan zan gaya miki cewa kafofin sada zumunta ya kawo mana ci gaba ga al'ummarmu gaba daya.
Sunana Abdulaziz Malam, ni matashi ne wanda nake yawan amfani da kafofin sada zumunta a wannan ƙarni da muke ciki. Wani ƙarni ne wanda alhamdulillah technology ta samu ƙaruwa sosai a mutanenmu musamman na 'yan Najeriya. A wannan kafofin sada zumunta mutane sun yi suna kokari musamman wajen sada zumunci, wajen yin harkoki na kasuwanci da sauran muhimman abubuwa, ko kuma wanda suke karantar da mutane ta fannoni daban-daban, ko ta WhatsApp, ko ta Instagram, ko ta Twitter. Zan ba da misali, a lokacin da arewa maso gabar ana nema a kafa kungiyar Northeast Development Commission, mun yi amfani da wannan daman muka yi ta maganganu a Twitter, kuma Allah ya sa abubuwan sun samu shiga. Ayo, Northeast Development Commission ta taimaka a mutane, tana kan taimaka a mutane. So, alhamdulillah.
A yanda Najeriya ta cika shekaru 63 da samun yancin cin gashin kai a matsayinta na ƙasa a yau, wasu matasa a ƙasar na ganin cewa ba yancin da aka samu, sai dai suna amfani da dandalin sada zumunta wajen tura saƙonnin neman ci gaba ga gwamnati.
Tunana Abubakar Sadiq Muhammad, wanda aka fi sani da Sarki Sultan a Twitter. Tabbas yau Najeriya take cika shekara 63 da amsan yancin kai da takarda, saboda ni a ganina definition ɗina na yanci shine talaka ya sama walwala, ya sama jin daɗi, ya sama rayuwa mai kyau, 'ya'yansa su sama ilimi. Wannan shine yancin kai. Sannan kuma dangane da social media. Tabbas social media yanzu shine makami mafi karfi da dan Najeriya yake da shi domin ya yada abin da ke damin sa, ya faɗa abin da ke ra'ayin sa. Tabbas abban mu an arewa a baya, amma duk da haka ba za mu ce ba mu farka ba. Ga wa'inda suka san amfanin social media din, wato yan kudancin kasan nan suka san menene yancin da social media yake badawa, zaki ga su yanda suke tafiyar da abubuwa ba kaman namu ba. Yau idan abu ya faru a kudancin kasan nan, ki bashi kwana ɗaya kwana biyu, tabbas sai kin ga an yi maganin shi saboda suna da karfin social media. Mu ma arewa muna son mu samu kalan wannan karfin, kuma mu dinga neman yancin mu ba tare da an fita an yi zanga-zanga, wato street protest ba, ba tare da an rasa dukiyoyi ba, rasa rayukan kowa ba, ko an jikkata wasu. Saboda duk sanda aka ce za a fita protest na kan titi, za a haɗu da miyagu da za su shigo cikin protest ɗin, su dama abin da suke so kenan, su zo su sa ta kayan mutane da sunan waɗanda suke protest. Daga ƙarshe abin ya zo ya zama abin da kuma za a yi Allah wadai da shi. To sai yasa yanzu social media dama babu wani yare da shugabannin mu suka fi sauraron sa. Don kun samu ɗan siyasa kun mai magana akan abin nan yana damun ku, ba lallai ba ne ya ɗau mataki. Amma idan kuka fito ka nuna wa duniya damuwan ku, ko dan duniya ta gani za su fito su mu. To social media yana taka muhimmiyar rawa ga waɗanda ba su da privilege su yi wa shugabanni magana ido da ido. Sukan samu wannan daman da za su aika saƙonsu ta social media, kuma ya riske waɗannan mutanen da suke so su riska. Muna fatan Najeriya za ta samu ƴanci na dindindin, ba kalan wannan ƴanci na fata baki ko na takarda ba.
A wani ɓangare kuwa matashi mai fafutukar ganin sauyi a Najeriya, Faisal Umar Lawal, na da ra'ayin cewa gyara a ƙasa ba aikin mutum ɗaya ba ne.
Gyara ba aikin mutum guda ba ne, shi nake so in tuna mana duk mu duka ƴan Najeriya, sai kowa ya yi ya gyara abin da ke tare da shi, kamar al'ummar za ta gyaru. Sannan mu guje ma raunin zuciya, mu rage tsoro. Idan sharri na tafi ga ɗan uwanka, kana da damar ka taimaka, ka taimaka, ko da tare za ku tafi. Mu rage son kai, mu koyi taimakekeniya tsakaninmu, kuma mu sanar da junanmu son ƙasa, da kuma sanin cewa suna mai kyau ya fi tsawon rai. Kuma wannan shi zai rage wa mutum tsoro na ya fuskanci abubuwan da ba kyau gaba gadi a cikin dubara.
Wani rahoton binciken jaridar Guardian na shekarar 2022 ya nuna da cewa a cikin al'ummar Najeriya sama da miliyan 200, kusan mutane miliyan 109 ne ke amfani da internet. Ganin yanayin turuwar matasa a wajen amfani da kafofin sada zumunta, wasu masana suka ce dole ne a yi nazari akan alfanu da illolin da amfani da shafukan sada zumunta ke kawowa cikin al'umma. Suna mai cewa kafofin makami ne mai kaifi biyu, wanda dole ne a kula da su a ɓangaren gwamnati da ma sauran masu ruwa da tsaki. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka, ni Halima Abdullahi ke mai fatan alkhairi. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salama.
To madalla a gaida Halima Abdullahi. To yanzu kuma da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai amma fa a takaice.
A takaice, shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wani kudirin dokar samar da kudaden tafiyar da gwamnati a Amurka har zuwa tsakiyar watan Nuwamba, wanda hakan ya sa aka kauce wa rufe ayyukan gwamnati kusa da sa'a, wato kasar sa'a ɗaya kafin ƙarewar kudaden tafiyar da hukumomin gwamnatin. Rundunar sojojin kasar Mali ta faɗa a yau Lahadi cewa sabon yaƙi ya ɓarke a arewacin kasar tsakanin sojoji da mayaƙan 'yan tawaye, wanda shi ne jerin hare-hare na baya-bayan nan kan sojoji a kasar ta yankin Afirka mai fama da rikici. Rundunar sojoji ta ba da rahoto ta kafafen sada zumunta cewa tana gwabza ƙazamin faɗa da 'yan ta'adda da sanyin safiya a yankin Bamba, wanda 'yan awarin suka yi ikirarin ƙwace ikonsa. A yau Lahadi, mahukuntan gabashin ƙasar Libya sun sanar da ɗage taron sake gina birnin Derna da ambaliyar ruwa ta shafa, wanda aka shirya gudanarwa a ranar 10 ga watan nan na Oktoba, amma kuma ya fuskanci cece-kuce daga ƙasashen duniya. An dakatar da taron har zuwa ranar 1-2 ga watan Nuwamba don ba da lokacin gabatar da ingantaccen nazari da ayyukan ƙoƙarin sake gina birnin, in ji kwamitin da ke da alhakin shirya taron a cikin wata sanarwa. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada bam a babban birnin ƙasar Turkiya a yau Lahadi, kusa da ma'aikatar lamuran cikin gida, inda ya kashe kansa ya kuma raunata jami'an 'yan sanda. Ministan lamuran cikin gida na Turkiya ya ce an kashe mahari na biyu a wata musayar wuta da 'yan sanda, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito. An ta'allaka wata gobara da ta mamaye wani babban ɗakin bikin aure mai cike da cunkoson jama'a a wani gari da ke arewacin Iraki, da ya sanadiyar mutuwar sama da mutane 100 da sakaci sosai da kuma rashin ɗaukar matakan kariya, a cewar sakamakon wani bincike da gwamnatin ƙasar ta gudanar.
To madalla masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. sai an jima dan za mu sake da wani sabon shiri na kallabi idan Allah ya yarda. Amma kafin mu rufe shirin, sashen Hausa na mika sakon taya murna ga Alhaji Shehu Ali Mai Lalle bisa sarautar gargajiya da mai martaba sarkin Fataskum a jihar Yobe Mai Umar Bubaram ya bashi na zannatar noman Fataskum. Muna mai fatan alkhairi tare da fatan Allah ya taya riko. Amin summa amin. Dan sararin wannan shirin da masauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyi na taimaka shirin ya zo gare ku sai Julie Leathers Gresham har ma da injiniyanmu na Mr. Bell. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfila Hashu Gumar ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.